Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na Viewway Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar to su dandangwale viewwayhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labarin duniya za ku cewa jirgin farko ya tashi daga babban filin jirgin saman Kaduna maimakon Abuja wanda aka fara gyaran sa sai kuma Usman Kabara zai shigo da shirin sanin na kasa ba kasawa ba kana mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridan Ghana sai sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko mana amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin rage kasafin kudin hukumomin dogarawar ruwan Amurka da hukumar bada agajin gaggawa da tsaro a tashoshin jiragen sama domin ya samu kudin gina katangar da ya alƙawari tsakanin Amurka da makwabciyar ta Mexico. Shugaban ya lashe takobin zai gina katangar mai nisan kilomita 3,200 domin hana bakin haure daga Mexico da kasashe da suke Amurka ta tsake tsallakowa zuwa Amurka. Yanzu shugaba Trump yana fuskantar matsalolin hanyoyi da zai biya samu kudi domin gudanar da wannan aiki. Shugaban yana kiyasa yakin zai ci kudi dala miliyan 12,200 ko da shike ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka tana kiyasin anata kiyasin ta ce yakin zai ci kudi dala miliyan 21 da miliyan 600. A halin da ake yi ce kuma wakilan majalisar dokokin Amurka sun fara bincike cikin hanzari kan kutsen da Rasha ta yi zaben na Amurka. Haka nan kuma suna kokarin tantance ko akwai ƙarshen gaskiya kan zargin da shugaba Trump ya cewa wani mutumin da ya gada Barack Obama ya sa an masa kutse a helkwatarsa da ake kira Trump Towers da ke birnin New York.
Babban hukumar leken asiri ta Amurka wato CIA ta fito fili tana bayyana damuwarta akan fallasar da dandalin tsegumin WikiLeaks ya yi. Hukumar tana gargaɗin cewa tilas Amurkawa duka su damu kan makomar wannan mataki. Jiya Laraba kakakin hukumar ya yi magana kan sahihancin kasidu 8,701 da dandalin ya fallasa, amma ya dage cewa babu kwankwanto kan niyyar dandalin na nakasa ƙarfin wato hukumar wajen kare Amurka daga 'yan ta'adda da wasu maƙiyanta. Ya ci gaba da cewa irin fallasar da ba kadai zai tsaya wajen jefa ma'aikatan Amurka da aikace-aikacen su cikin hadari ba, a'a har zai baiwa mahasadan kasar bayanai da zai sa su iya mana illa, kamar yadda kakakin hukumar Jonathan Tillu ya faɗa cikin wani bayani da ya bayar. Haka nan shi ma kakakin fadar White House Sean Spicer ya bayyana damuwar jin Laraba. Ya gaya wa manema labarai cewa Amurka za ta faroto masu fallasa silin gwamnati.
Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tilas ya Amurka ta gani a ƙasa wasu kyawawan matakai daga Koriya ta Arewa kamin a fara zancen sassauta zaman ɗarɗara makur ɗin na Koriya. Bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, Haley ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mutum ne da ba shi da kangado, saboda kwamitin sulhu bai ɗebi duk wani mataki ba a sake nazarin matsayar ƙasar. Kwamitin ya yi wani zama na musamman ne na sirri kan Koriya ta Arewa dangane da gwajin makamai masu linzami da ƙasar ta gudanar na baya-bayan nan, wanda ya sa ƙasar China ta yi kira tun farko ga Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da kuma Amurka su ɗauki matakai da za su sa a kaucewa karon batta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Laifuka na nuna ƙiyayya da suka hada da harhare kan Yahudawa da Musulmi a Amurka sun karu a wasu manyan biranen Amurka a bara, waɗanda aka fara ganin alamun hakan tun lokacin yaƙin neman zaben shugabancin ƙasar, kuma hakan ya ɗore babu ƙaƙƙautawa kamar yadda alƙaluman da jami'ar jihar California da ke San Bernardino ya nuna. A cikinsu birnin New York ya sami karuwar irin waɗannan harahare da kashi 24 cikin 100, ƙari mafi yawa fiye da shekaru 10. A jihar New York baki ɗaya an ga ƙarin da kashi 20 cikin 100, sai kuma jihar Chicago wacce ta sami ƙarin kashi 24 cikin 100 mafi yawa tun shekarar ta 2010. Birnin Cincinnati a jihar Ohio ya ga karuwar irin waɗannan laifuka da kashi 38 cikin 100, yayin da birnin Columbus a jihar Ohio ya ƙarin kashi 10 cikin 100. Nan kusa da birnin Washington DC karamar hukumar Montgomery a jihar Maryland ya kare irin wannan laifuka na kiyayya ko kyama da kashi 42 cikin 100 sai binnin wato Seattle a jihar Washington ya karin da kashi 6 cikin 100
takwas ga watan Maris ko wacce shekara rana ce ta karrama mata a duk fadin duniya lokacin ne na duba irin ci gaba da manyan kalubale da mata suke fuskanta a duk fadin duniya domin karrama wannan ranar murya Amurka ta shirya wani zaman tattaunawa inda mata daga kasashen Afirka biyu da rikicin masu matsanancin ra'ayin addini wato Najeriya da Somalia suka yi magana kan hali da suke fama da su. Najeriya tana fafata da mummunar tawaye da kungiyar Boko Haram a watan gobe ne ma zai cika shekaru 3 da kama yan matan Chibok yan makaranta su 176 waɗanda galibin su har yanzu yan bindiga suke ci gaba da garkuwa da su. A Afirka ta gabas Somalia tana kokarin farfado daga yakin basasa tana fuskantar barazana daga kungiyar yan ta'addar Al-Shabab sai gashi kuma yankin baki daya yana fuskantar musibar fari. A makon jiya mutane 110 ne suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon farin wadda yake mummunar ta'adi a arewacin kasar. A halin da ake ci kuma yan sanda a Guatemala suna azan laifin mutuwar yan mata 19 a wani sansanin ga wato gagararrun yara yan mata kan gobara da aka tayar da gangan. Lamarin ya auku ne ranar Laraba wasu yan mata 25 sun samu mummunar runguna. Shugaban kasar Jimmy Morales ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yaye shirin kallabin da batun jirgin farko da ya tashi a tashar jirgin saman Kaduna biyo bayan gyaran da ake yi a na Abuja. Ga wakilin sashen Hausa Isa Lawalikara wanda ya gane wa idanunsa tashin wannan jirgi.
Karar jirgin farko kenan da ya kammala lodi domin tashi da jirgin kamfanin kasar Habasha wato Ethiopia kirar Boeing 787 kamar inda ministan sufurin jiragen saman tarayyar Nigeria Hadi Sirika ya kaddamar da yake karin haske jim kadan bayan kaddamar da tashin jirgin farko kamar inda aka yi alƙawari. Sanata Hadi Sirika ya ce wannan karkatar da sauka da tashin jirage zuwa Kaduna fa ba za ta wuce makonni 6 da aka kayyade ba.
Yo Allah ya kawo mu gashi mun zo mun samu kamar cikin wani hali da ban da jirgi ke sauka yana tashi a Abuja ya lalace muka yi tunanin cewa zamu amfani da Kaduna wasu suka ce ba zai yiwu ba gashi Allah ya kaddara an yi zahiri mun gani kuma babban jirgin nan da kowa ke sha'awa shauki da kwadayi yaga yana ciki ya sauka daga kasar Habasha da kamfanin Ethiopian Airlines kuma ya debo al'umman mu kuma fasinjan farko Aminu Safana wani kanina ne wanda ya fito muka gaisa da shi yana cike da farin ciki da murna kuma abubuwan da muka sanya a nan wannan tashar ta Kaduna abubuwan suna aiki daidai kamar yadda kamata.
Ina aka kwana da kamfanonin kasashen wajen da suka ce ba za su zo Kaduna ba?
Ina ganin za su zo, ina ganin yanzu tunda sun ga cewa an yi na farko ya daidaitu su ma in Allah za su zo.
Ya maganar mako 6 da kuka yi alƙawari?
Insha Allah mako 6 ne ba za mu ƙara ban Allah da kuma za a buɗe tashar Abuja. Nagode.
Kaftin Muhammad Joji ɗaya ne daga cikin waɗanda aka baiwa damar kula da sauka da tashin jirage a wannan tasha ta Kaduna kuma yayi karin haske game da nasarorin da aka samu ya zuwa yanzu.
Eh alhamdulillah ka san mutum ba za ka ce komai wai za ka yi 100% ba amma alhamdulillah 95% duk yana da kyau.
Ya sauran gyare-gyare.
Eh gyare-gyaren wannan irin yan kananan nan ne waɗanda ba za ka rasa ba.
Ka biyo hanya ka ga yanayin idda ramukan da ake ta aikin gyara
duk ba wani portal gaba ɗayanta. Abin da ya rige kawai kafin ka zo shi Mandoran about dan wannan wuri dan kankani kawai shi ya rige. Na kuma tun daga Abuja har nan da mahau tsaro ba za ku tsare ka hanya ba ne za ka gansu a gefe sun tsaya da moto suna kallon abin da ke gudana.
To ko me fasinjojin da ke cikin wannan jirgi na farko da ya tashi a Laraban nan za su ce game da wannan sauyi?
Sunana Muhammad Ibrahim na fito daga Gombe State ne.
Ina zaka?
Eh zani Sudan ne. Gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu miƙa godiya mu ga Allah gaskiya abin yayi kyau gaskiya.
Awal Sani Dangote daga Kano nake. Zan je Khartoum daga can zan wuce Sudan Allah da.
Amma ya kaga bambancin da sai kun je Abuja da kuma yanzu da aka ce a tashi a Kaduna.
A gaskiya na ji dadi. Nawa ne kudin mota daga nan zuwa Kano? Ai in dan tani ne ma daga yau shikenan a ci gaba kawai. Ba magana wani Abuja.
Sunana Abdullahi Dangala Dima Abubakar. Daga ina?
Daga Abuja nake. Zan je Ingila. Mu dai mun je airport kuma an dauko mu da mota da air condition da escort a gaban mu.
Mako shi da kawai za a ana tashi daga Kaduna. Me ra'ayinka game da yuwar ci gaba da tashi anan ko da an gyara Abuja?
Ra'ayina shine ya dace ga ƴan kasuwa na ƙasar nan su taimaka ma wannan hilin jirgin ya ci gaba da kwasa mutane daga Kaduna kenan zuwa kasashen Turai.
Tsaro ne ake ta jin tsoro a jihar Kaduna, ya kaga tsaron?
Eh to, magana tsaro gaskiya mu dai bamu ga wani abu da zai iya taya mu mutun da hankali ba wanda zai hana shi zuwa wannan filin jirgi.
Sunana Hauwa Manu.
Daga ina?
Nan Kaduna State. Za mu tafi India, New Delhi.
Me shawara ki game da magana da ake cewa bayan makonni shi da za a bar nan a koma Abuja?
Canja arewan shi haka. Kamar mu yan Kaduna ba?
Sunana Abdullahi Hussaini daga Kaduna.
Ya kaga tsare-tsaren da aka
yi? Tsare-tsare yayi kyau, wannan din zai bada dama wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan bangaren kuma.
Har ya zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa dai ana iya ganin ma'aikata ko ta ko ina a wannan tasha ta jiragen sama da ke Kaduna da ake ta gyare-gyare. Ko da yake dai kuma mahukunta sun yi ittifaki cewa waɗannan gyare-gyare ba za su kawo wata muskila ba. Isa Lawalikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talaka ba ya shiga.
To a gaida Isa Lawalikara. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ya anago a matsi gaban Audu Sadauki. Sai duka ga jama'a zu kwanta gora ta yi kyau.
Lafiya na tabbata kai ne.
Na san babbai ki ranan mun je Amina an yi taron da ba sara kuna ana da na ga sarkin bidda da sarkin agai da sarkin kagara da sarkin
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba kamar yadda aka saba shiri ne da yake tabo magana daban-daban akan abin da ya shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman, wanda a kullun kuma wannan shiri yake fata za a daina kiran su nakasa su, domin kuwa duk wanda bai kasa ba a cikin su to ba nakasashe bane. Wanda kuma yake da lafiya ya kasa shi ya zama nakasashe. Da fatan za a ci gaba da ba su gudunmawa, tallafa musu tare da inganta rayuwar su kamar yadda kowanne dan adam yake rayuwa. Wanda kuma a wannan mako mun samu wani yaro ne dan karami shekararsa gaba ɗaya 14 da haihuwa a duniya, wanda yake makaranta yake kuma da buri na inganta rayuwar na kasassu ƴan uwansa. Wannan yaro makaho ne, didin baya gani amma kwakwalwarsa tana gani har hanji. Saboda haka sai a biyo ni aje yanda hirar wannan yaro matashi ta kaya dan garin Katsinawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam malam.
To da wa nake magana, menene cikakken sunanka?
Sunana Ukashi Tilawal Daura.
Eh, Ukashi Tilawal Daura. A akalla zaka kai shekaru kamar nawa?
To an haife ni a 2002, ko ga watan July.
Eh, 2002, a shekarar 2002. Ya zama ka shekara 14 kenan yanzu. Yawa, to ga ka a cikin shirin na kasa ba kasa ba, dama ba a taba jin kusan in ce yaro da yake da karancin shekaru ba sai yau za a fara ji. Da farko, wane irin na kasa kake da ita?
Gaskiya ni dai na kasance ba ni gani. Amma kuma duka ba ni gani bai sa na zauna haka nan a gida na ce bayan yawo kuka ka ni na zauna bara.
Kana wata sana'a ne ko kana karatu ne?
A ina karatu da
a yanzu wace makaranta kake?
Ina gwamnati kulkul da bayan Katsina State.
Oh, makarantar ta ana kasa suce?
Ana kasa suce amma ana haɗawa da masu gani tun daga primary 1.
Mm.
Wajen kai ina ji da sasuwa.
To, wato ka kai har ajin farko na secondary kenan. To da kaje kana karatu ai zaka ga akwai sa'o'in ka da irin wannan na kasa suna nan suna ta bara. To kai ya akai ba kai bara ba, iyaye ko kai ne?
Ai wallahi dukan.
To me ya faru ga yamu?
Dan ni gaskiya ba ma ta ra'ayi na cewa dole sai na albara ba kawai in tashi in nemi ilimi in na nema kuma in samu aikin gwamnati in yi ga ilimin addini ana da shi kuma a bauta wa Allah.
Eh, me sa kake son kai aikin gwamnati?
Idan dogara da kaina malam Sulaiman, duniyan nan baka da darajar ka baki ba ka. Yayin da aka san ta baka.
To kamar masu sana'a fa da ban ji ka ambaci sana'a ba.
Ai sana'a ma ina ne.
To wato kana son ka raba kafa kenan. To menene ka fahimta da kalmar nakasa ne da ake cewa nakasa nakasa?
Ai Hausa suka ce nakasa ba kasa bace. Wannan wannan shi.
Haka.
Idan Allah ya baka nakasa ba ya ce kawai ka dauna haka nan ba kai kawai kai inda kana nan a zama kawai. Kuma suka ce ba nakasa shi sai ka san shi. Sai wanda ya kasa yake nakasa.
Haka.
Wanda bai kasa ba ko ba nakasa shi bane.
Eh to amma ya mutanen gari suke kallon ku kake gani kai musamman kai da kake cikin yara kila sa'o'inka kana da abokai da masu lafiya ko duka irin su ba sa gani su ma abokan naka
to Allah daka abokai na suna ji kuma sun dauke ni kamar su kuma idan zamu tafi cikin gari su kan kama ni na kamar ina ganin fatafiya
eh
kan
suna taimaka ma kenan
kun ba sai da indigi mota ko indigi ne lafiya mun ke tafiya har cikin gari ma duk da yana da kasance kashin ana ta kira
wannan karatun da kake yi ka san a makaranta ana karatu akwai zaka ji wannan yace yana son ya zama likita wannan ya zama lawyer wannan kamar yadda kace aikin gwamnati to aikin kafin maganan aiki me kake so ka karanta a jami'a misali in ka kai matakin jami'a
malam shi mai yana shi da gina kasken ina so in yi aikin jarida
to ka ce mu ne zaka zama
eh gaskiya
eh me sa kake son aikin jarida
kan da na aikin jarida tun ina yaro ina tun tuto da nan nake sarrawa radio
eh tun kana dan kit tun ma baka san me ake cewa ba
to radio ta shiga dan bizin na nan radio na lura ka shiga duniya san ka dace ka tuna kiki ta hanyar ya da gaskiya
idan ka girma yanzu ka gama karatunka ka samu aiki kana yi ka ga baka kasa ba wani irin gudunmawa ko wace irin gudunmawa kake ga zaka iya ba ma harkar nakasassu a duniya
gaskiyar Allah idan na samu aiki ko ma ban zo ba wani gidan rediyo sai na yi kokari na an samu shiri na musamman akan nakasassu
ta inda kake son ka bada gudunmawa kenan to zaka ga cewa misali nakasassu suna da wahalhalu da suke fuskanta a ganin ka wace wahala ce tafi ba wa nakasassu wahala ne
wahalar da su ba ta wahala
musamman irin kasashen mu eh
gaskiya mukan da kai ba nakasassu wahala kamar tace ta neman shiga jami'a
eh me yasa kake ga tana ba su wuya
dan inda kuka ji ana ganin su kawai cin doka ne sai ya kawo ni ne ma ne in ne magana bai iya gani to ko shi ne in suka je jami'a sai ai tsammani kawai nan ba za su iya ma karatun da suke don akwai da mutum an ce shi ba da jami'a ya ce aikin jarida yake so ya kace hawa wani aikin jarida ba na kamar
barin tambaye ka banda masu karatu akwai na kasassu wanda za ga ba sa karatu wasu ma bara suke yanzu haka yaya kake ga ake kallon su ko kuma ya kake ga gwamnati take musu tana musu adalci ko ba ta musu
malam shi kin makarantar mu akwai wanda yake ba sai mana zauna da shi sai wani bawan Allah ya je ci ne ko kai da Allah in kake zuwa yi Lagos ko sai na ko sai na dawo shirin dan ban wuri
eh
shi ne da Allah ko da Allah abu wannan labarin da idan ɗan uwan shi ke dan Allah in ce mai bara yake ya shiga karfi
to kaman ka rufa mai asiri kenan
gaskiya ne
eh to amma ka kan yi magana da sa'o'inka kaman tunda a cikin makaranta dole kana da abokai wancan bai gani wani kila furma ne kana magana da su akan yaya kamata rayuwarku ta kasance musamman ku yara manyan gobe masu tasowa
ya akwai wani aboki na mai gani ne ana ce da shi ukashin kusar
akwana sako ta kwaranka kenan
sannan kuma akwai wani babban ne na senior na ne ana yin maskut hashin to mun haɗu muna zama na kat
duka ba sa gani
kamba
duka ba sa gani
a shi ukashin yana gani
to
sai na ce mun ukashi gaskiya biyan nan tana cikin din dan kaga da mu ne ka fashi da masu waka da malamai da ɗan jarida ɗin nan suna shiga tsangwama a cikin mutane musamman lokacin da ake siyasa to ya za a adu da wani musu haka ya ce to abu da ta kungiya ma na wanda za mu shiga da dinga fadakar da al'umma sai na ce to ta za a fara aka samu akai introduction ɗinta aka rubuta aka aje aka sa sunan kungiyar Union Protection of the Minority People
Union Protection of the Minority People
ya aka samu ta wannan suna kuma so nake a yau a ce duk dokar da aka kirkiro a Najeriya sai an zo wurin an tambaye mu kuma wata irin shawara ce ta bakin talakawa.
To kenan kana son za ku tada wannan kungiya tun daga yarintar ku din nan har ku dure da ita ku daga tare kenan.
Gaskiya ni mun daga tare.
Gaba daya idan aka ce yanzu a matsayinka na wanda baka gani ana son ka faɗi wani abu guda ɗaya da kake so gwamnati ta yi wa na kasassu, me zaka ce?
Gaskiya abubuwan da yawa.
Eh to faɗa min ɗaya kwakwara wanda kila zai wakilce su.
Ɗaya kwakwara. Gaskiya da yawa daga cikin ɗan'uwan marasa za ka ga sun je makaranta. Allah dubbulai akwai mai kuɗi a cikin ƴan'uwan shi amma kun mai kuɗi na bai sun yi na mai kori. Kuma in suka je makaranta su bai su jaddale da zane su ba abinci ba su ba abinsawa ba su ba in ka bai su suna ta gallafiri. Kuma sun gama karatun. Sun tafi can jami'a sai ga an ɗauke su ana tulaƙantar su. Tsakanin da Allah rayuwar nan. Lidan ya zo wucewa suka ji mulan ya ce makaho. Abin nan gaskiya ne da gaske kuma tun fuska ne kuma jahili ake cewa makaho. Kuma na kasance ma na gani a idan yana da ilimin addini ilimi yana da boko ilimi aka tada shi ya fi wani mai ganin jin turu. Haka muke so gwamnati ta kirkiro wata doka ta hana cin fuska na ƴan uwa marasa gani da kuma hana ce musu makaho.
Ka san akwai kuma su guragu akwai. Mara kurma da sauransu su ban ji ka ce ga abin da kake so a masa ba.
Kuma gaskiya duk da suna fuskantar irin wannan aka ce ne kasashe ana magana gaba ɗaya ne kasashe gaskiya suna samun irin wannan matsala. Wannan gurgu ne a ce ka ɗan gurgu ɗan gurgu shi kuma wannan kurma ne a dinga zuwa ta kunna shi ana mai kuri.
To na gode Ukasha ka yi magana sosai a ɗan cikin ƙanƙanin lokaci kuma duka mai muhimmanci Allah su ya yarda wata rana za mu sake wayoyar ka in lokaci ya bamu dama. Na gode ko Allah ya ba da sa'a. To shi kenan na gode. To sai kuma wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda in ba a manta ba a shirin na kasa ba kasawa ba a baya mun dan tattabo magana akan abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama ga nakasassu a duniya wanda ya kamata kowa ya amfani da shi. To ba mu manta ba za mu ci gaba da tsakurowa duk lokacin da hali ya samu. Kai idan mata ba da dama za ku je mu da lauyoyi masana shari'a akan maganar nakasassu. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ce. A madadin Okashatu Lawal Daura yaran da aka ji muryarsa a cikin shirin sai kuma wanda ya haɗa min sauti Ciyu Bahiro Diodone Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ba zama lafiya.
To wannan shirin dai maimaitawa ne saboda wasu daga yawan ku suka rubuto suna son a maimaita wannan shiri musamman. Sati mai zuwa za a ji Usman din da wani sabon shiri fil. Yanzu ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta kawo labarai mai cewar kotu ta ci gaba da tsare wani ma'aikacin wata gidan cin abinci ta Marwako a birnin Accra har bayan kwanaki 8. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewar karamar kotun Abeka ita ce ta tsare dan asalin Lebanon Jihad Chaban manijan gidan abinci na Marwako bisa zargi da ake masa na zuba yaji a cikin idon wata ma'aikaciyar wurin. Jaridar ta ce mai shari'a Mrs. Victoria Akua Gansa ta ce ƴan sanda su tsare shi don kare lafiyarsa. Jaridar Daily Graphic ta ce ana zargin Chaban ne da laifuka guda uku da suka hada da take doka da laifin kai hari da kuma laifin cusa huskar wata ma'aikaciyarsa mai suna Evelyn Bwachi a cikin yaji. Har yau jaridar Daily Graphic ta rawaito hulicin shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe inda yake cewar yana kewar shugaban gada na farko Dr. Kwame Nkrumah. Jaridar ta ce da yake zantawa da manema labarai a birnin Accra yayin da yake ziyara a kasar don halartar bukin cika shekaru 60 da samun ƴancin Ghana. Mugabe ya ce babban ci amana ne ga Afirka baki daya da aka tsige Dr. Kwame Nkrumah har ya mutu a kasar waje. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da rawaito kalaman na Mugabe inda yake cewar ko shakka babu Nkrumah shine yake kokari ƴanta baki daya Afirka kuma ya nana ta cewar yana kewar wannan gwarzo. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito cewar gwamnati za ta kafa wata hukuma da za ta kula da daidaiton al'amuran kuɗi a kasar. Jaridar ta ce ministan kuɗi Ken Ofori-Atta shine bayyana haka a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi da shirye-shiryen tattalin arzikin gwamnati a majalisar dokoki a makon da ya gabata kuma ya ce kafa wannan hukumar kuɗi ya zama tilas sabili da ɗawainiya da sashen makamashi ke ɗora wa bankunan kasar wanda ke yin mummunan tasiri akan tsare-tsaren kuɗin kasar da bankunan. Jaridar Ghanaian Times ta ce ministan ya ci gaba da bayani yana cewa wannan hukumar ita ce za ta sa ido akan bankuna kuma za ta shirya musu dabaru da tsare-tsare don kaucewa hadari da suke huskanta da kuma durkushewar sashen kudin kasar. Daga ƙarshe sai jaridar Delegate, wacce ita kuma ta bugo cewar kungiyar tarayyar Turai tana tunanin janye tallafi da take baiwa kasafin kudin Ghana nan da dan lokaci mai zuwa. Jaridar ta ce wannan mataki na zuwa ne sakamakon gazawar kasar na cika muradu da hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa IMF ta ayyana mata. Jaridar ta ce gwamnati na nan na tattaunawa da hukumar IMF ta sake muradu da ta ayyana wa ƙasar ta cimma da gwamnatin da ta shuɗe ta kasa cimma su, wanda hakan zai kai ga ƙarin tallafin na IMF. Jaridar Delegate ta ce jakadar tarayyar Turai a Ghana William Hana ya ce ko da yake ya gamsu da kokari da gwamnati ke yi na kyautata tsarin tattalin arzikin kasar, amma ya ce gaza cimma muradun IMF zai iya shafan taimakon tallafi da kungiyar tarayyar Turai take ba Ghana. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar Amerika.
To madalla, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Na jinjina wa dakarun sojin Najeriya game da wannan fatattaka da suka yi wa 'yan kungiyar Boko Haram na garin Chikungudu, wanda sun addabi mutane.
Assalamu alaikum. Ali Yola ne daga Adamawa karamar hukumar Som. Ina so in ba da ra'ayi na ga 'yan matasan Najeriya da suke yin aure su je wani gefe su aure su bar namu na gida. Ni kan don Allah ina kira ga 'yan matasan Najeriya su dawo gida su dinga aure har karamar hukumar Som, don min 'yan matan sun yi muna yawa.
Assalamu alaikum. Sunan Alhaji Idris Kano, mai gano daga Sinyala, jihar Kano, Najeriya. Baba Buhari, muna murna da Allah ya baka lafiya kuma mun matsi ka dawo ka ci gaba da aikinka. Alhamdulillah.
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Suleiman dan Niger, magamin birnin Accra, Ghana. Da fatan alheri dai. To lalle ina da magana da kunje. Kunje yanzu wannan mai kame-kame tana sa ana kame-kamen mutaji gaskiya da take yin nan bai dace ba. Kuma yau kuna gani idan duniya ba ta sani ba, yau duniya ta sani.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Bishir Baka, auren auta 'yan albasa a Katsina Taranti, Najeriya. Hakika mun ji daɗin wannan shiri da kuma shin 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya ya kawo na Bel kyauta, saboda gashi ta faɗo a jihar Katsina kuma a ƙaramar hukumar Taranti. Gaskiya mun san cewa DPO ɗinmu na ƙaramar hukumar Taranti gaskiya yana abin da ya kamata, saboda a station ɗin su ma sun rubuta Daily kyauta, saboda haka muna ba 'yan sandan Taranti da jihar Katsina na ƙasa baki ɗaya goyon ba 100%.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Tara Sadore na Batun, babban sarari da ya karama hukumar Sumela a jihar Kano. Ina mai farin cikin taya biyar Hausa murna cika shekaru 70 da fara yaɗa iyaye. Da fatan Ubangiji Allah ya sa su yalfi fara lafiya, Ubangiji Allah ya sa su kai har lokacin da za wannan shirye-shirye ko kuma shirye-shiryensu da zai ci gaba. Allah ƙara lafiya.
Shirinmu na ƙarshe shine labarai, amma wannan karan a takaice tare da sabu din.
Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin rage kasafin kuɗin hukumomin dogarawar ruwan Amurka da na ba da agajin gaggawa da tsaro a tashoshin jiragen sama domin ya samu kuɗin gina katangar da ya alkawari tsakanin Amurka da makwabciyar ta Mexico. Shugaban ya yi lashe takobin zai gina katangar mai tsawon kilomita 3,200 domin hana bakin haure daga Mexico kasashe da suke tsakiyar Amurka tsallakowa zuwa nan Amurka. Babbar hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA ta fito fili tana bayyana damuwarta kan fallasar da dandalin tsegumi WikiLeaks ya yi. Hukumar tana gargaɗin cewa tilas Amurka duka su damu kan makomar wannan mataki. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tilas ne fa sai Amurka ta gani a ƙasa wasu kyawawan matakai daga Koriya ta Arewa kamin a ma fara zancen sassauta zaman ɗarɗar a wato a makurɗin Koriya.
To madalla, da takaita duk labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, sai Salama Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison. ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.